daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya samu matashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hana da amfani sarauniya fara FM Nomad da Talon FM da kuma niyar dake birnin Kwanni sannan masu wa ramu a Ghana za su iya samu matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka ko da shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com
to jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo muku cikin shirinmu na hantsi shin waɗanne jihohi ne idan dan takara ya lashe ya kuma kalato wasu za a iya cewa ya dauki hanyar cin zaben ma
babu shakka an suka samu galaba a jihohi kaman sun samu galaba ne a gaban kwara ainin sai dai su kalato wasu jihohi haka wanda ba za a rasa ba kuma jihohin nan shine
za ku ji waɗannan jihohi ne idan kun biyo mu a cikin shirin to dubin da batan matasa ne za su yi zabe a karon farko a Najeriya ko ya suke ji
gaskiya ina jin daɗi ina farin ciki a matsayina wanda ta fara yin zabe a karo na farko zabi ra'ayina zabi wanda nake so a
Lallekan to sai ku biyo mu a cikin shirin domin ƙarin bayani amma yanzu sai a fara da shirin labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban Najeriya ya ce rumfunan zabe za su kasance da cikin tsaro a yau dinnan Asabar lokacin da za a kada ƙuri'a babban zaben kasar bayan dage shi da aka yi da mako guda A wani jawabi da yi wa kasar ta gidan talabijin jiya Juma'a, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce an tura jami'an tsaro a ko'ina a fadin kasar don zabe da kuma yin alkawarin cewa mutane za su yi zaben ba tare da barazana ko tsoro ba. Yayin da Najeriya take shirye-shiryen zaben sabon shugaban kasa tare da 'yan majalisu, harkokin siyasa sun zafafa sosai a lokacin yakin neman zabe, jam'iyyar APC ta shugaba Buhari da babbar jam'iyyar adawa ta PDP sun yi ta zargin juna da yunkurin magudi. A farkon wannan satin ne Buhari ya buƙaci sojoji da kar su ragama duk wani da yake son ya kawo tangarda a lokacin jefa ƙuri'a. Kalaman nasa sun janyo kakkausar suka daga babban mai kalubalantarsa Atiku Abubakar wanda ya ce sojoji ba su da rawar da za su taka a harkokin zabe. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ce shawarar da ya yanke ta barin wasu ragowar sojojin Amurka a Siriya bayan amai ne a lashe ba game da shirinsa na janye dukkanin sojojin Amurka daga ƙasar. Ba canje shirin nake yi ba abin da ya gaya ma manema labarai a fadar White House kenan ‘yan kaɗan ne kawai wani ɗan ƙaramin kashi ne na adadin mutanen da muke da su a cewar Trump wato yana nufin sojojin Amurka sama da 2,000 da ke Siriya waɗanda suke taimakawa mayakan Kurdawa a yakin da ake na ƙarshe da ƙungiyar ISIS kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC Shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon shekara ɗaya da kuma rushe gwamnatocin ƙananan hukumomi da na tarayya a daidai lokacin da ake zanga-zangar da ta bazu a duk faɗin ƙasar. Ina kira da majalisar dokoki da ta jinkirta batun nazarin kundin tsarin mulki don a buɗe ƙofar amfani da hanyar siyasa wajen tattaunawa mai ma'ana da kuma yin amfani da manufofin kishin ƙasa na gaske a cewar Bashir a wani jawabi da ya yi a daren jiya Juma'a. Wannan mataki na sana zuwa ne bayan da aka shafa watanni biyu ana zanga-zanga wadda ta watso a duk faɗin Sudan wadda ta biyo bayan karayar tattalin arziki. Da kuma tashin farashin kayayyaki wanda hakan ya sa aka ci gaba da kiraye-kirayen shugaban kasar mai shekaru 75 da haihuwa da ya sauka daga karagar mulki. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Premier China Liu Hu sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar ƙasashen biyu su cimma yarjejeniyar cinikayya ta yadda za a kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Yayin da ɓangarorin biyu suka amince su ci gaba da tattaunawa na tsawon wasu kwanaki biyu abinda zan ce shine ga dukkan alamu za a cimma yarjejeniya ba da dadewa ba, abinda Trump ya gaya wa manema labarai kenan a fadar White House jiya Juma'a. Da yake magana ana masa tafinta Liu, wanda babban wakilin China ne wajen tattauna batutuwan cinikayya, ya ce mun yi imani cewa hakan ne dai zai faru, kuma muna fatan a ƙarshe dai kowa zai gamsu. Shugaban China Xi Jinping ya baiwa Liu ikon tattaunawa kai tsaye da Amurka. Fararen hula akalla biyu sun mutu a ƙasar Venezuela, bayan kuma ga wasu kimanin 12 da suka ji raunuka a rangamar da aka yi da jami'an tsaro daura da inda ƙasar ta yi iyaka da ƙasar Brazil jiya Juma'a. Rahotanni na nuna cewa wannan al'amari ya auku ne yankin Grand Sabana a wuraren da Venezuela ta yi iyaka da ƙasar Brazil a ɓangaren kudu.
To Muhammad Hafiz Babalake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko muna tare da wato Ibrahim Abdulaziz da ke Yola a jihar Adamawa. Ibrahim, kana ina ne a daidai birnin na Yola, kuma za ka kara mana bayani dangane da wannan rana ta zaɓe ta yau?
Mahmud Lalo, yanzu haka dai ina mazabar ajiya unit 002 a to rumfar zaɓe da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP a Atiku Abubakar, kuma zama mataimakin shugaban ƙasa zai zo kada ƙuri'arsa. Daidai wannan lokaci da karfe 8:00 agogon Najeriya, tuni jama'a tun da sun yi sata suke dango, yanzu haka suna kan layi yayin da kuma su kansu jami'an zaɓe suke tantancewa. Wato mai za ka zo ka duba sunanka, sannan kuma ka je ka kare gure ka. Yanzu haka dake zance da kai tuni amma soma, kuma bisa ga dukkan alamu nan ba da dan jimawa ba shi dan takarar jam'iyyar adawa ta PDP zai je kare gure sa, domin na ga hadiman su ta fuskacin tsaro da ma kuma yan protocol tuni sun zo domin su share fage kamar yadda aka saba.
To Malam Ibrahim, a rahoton da ka turo mana tun da farko ka bayyana kwarafin da ake ta yi a shiyyarka musamman ma jihar Taraba, inda aka nuna cewa kamar an ga wasu sojoji suna ta doke-doke da sauransu, kuma sun yi yawa idan aka kwatanta da abin da ya kamata a samu a abin da ya
shafi. Kamar yadda ka faɗa, lallai akwai wannan bayyana sanin saboda irin matakan tsaro da aka ɗauka, ganin kan cewa waɗannan jihohi biyu jihohi ke dan fama da matsalar tsaro kama da na Boko Haram da kuma sanin ta masu sata mutane da nigar kwale su. Ina ga wannan mataki ba ne rasa nasaba da domin tsaurara matakan tsaro ba, amma a nan Yola fadar jihar Adamawa inda nake kusan haya cewa duk inda muka bincika ko mi na tafiya walo daga fadar jihar da ma kanan hukumomi, kuma tun a jiya dukkanin jami'an zaɓe da ya kamata a riga aka tura su sun kwana a can garukan da aka tura su. A nan kuma fadar jiha ma kawo yanzu dai ba wata matsala da muka samu rahoto.
To Ibrahim, an buɗe rumfar zaɓe da wuri koko an samu wata tangarɗa a nan inda kake?
Lallai kuwa kusan a iya cewa inda na gani da inda kuma na ɗan leƙa cewa an buɗe rumfunan zaɓe. Kuma wani abun sha'awa Mahmud Lalo shi ne kan cewa tun ma kafin a buɗe waɗannan rumfuna, jama'a suka zo wata tun da asubahi suka zo suna jiran sujan an zaɓen da su ƙarfi zuwa waɗannan unit ɗin. To kusan a iya cewa dai an soma a kankari, har yanzu ba mu samu wani waje kuma da aka ce kawo yanzu da nan an zaɓen ba su isa ba.
To madalla Ibrahim, mun gode kwarai da gaske, za mu ci gaba da tuntuɓarka a nan gaba watakila idan mun samu hali. Muna gode kwarai da gaske.
To na gode Mahmud Lalo da Ibrahim Kalmasi Garba.
To madalla. To yanzu bari mu je ga Lamid Abubakar Sokoto a can kudu maso kudancin Najeriya, inda ya aiko mana da wannan rahoto dangane da abin da ya shafi shi wannan zaɓe.
bisa ga bayanai dai daga hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa Rashin jihar Rivers da rundunonin tsaro da kuma jama'a masu jiran kada kuri'ar su a zabubbukan shugaban kasa da na yan majalisa mai magana da yawun hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Rivers Mr. Edith Inabo ya shaida min cewa komai ya kammala domin fara gudanar da zabubbuka yace
As far as I'm talking to you now, preparations are almost at 90% plus. Everything concerning the non-sensitive materials.
Yana cewa ne kusan mun kammala komai daga tanade-tanaden kayayyakin aikin zabe da ma jami'an da za su gudanar da zaben a jihar Rivers tuni suka isa sassa daban-daban da aka tura su.
Recruitment and training of personnel and deployment, they have all been done.
Ganin muhimmancin tsaro game da waɗannan zabubbukan hukumomi sun tabbatar da cewar dubun-dubatar jami'an tsaro ne suka tanada domin taka muhimmiyar rawa a zaben da nufin cewa ba za a samu tashe-tashen hankula ba Aminu Faisale shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa kuma ya yi mini ƙarin bayani irin shirye-shiryen da rundunarsa ta yi yace
a dakaice abin da 'yan sandan nan jihar Bayelsa suka yi muna da wuraren zabe fiye da 2,743 kasan bayarsa saboda haka muka yi shirin mutane yan sanda ke da 4,000 wanda za mu wannan aiki tare da sauran ma'aikatan mu yan tsaro a TUS kenan na mana election kuma su kansu ma'aikatan za mu ba su kwarin tsaro eh to game da gaban ruwa wanda ka san shi kansa bayarsa yawancin filin da yau za a ce bayarsa ta kumshi kashi 80% da ruwan kuma saboda haka shi yasa muka shiga yantacin gaggawa na taimakawa juna da abokan aiki mu yan Navy mu kuma da yan tsiraron kayan aiki da muke da su na bisa kan ruwa mun tabbatar da shirye-shiryen da muke da shi a ƙasa za su tabbatar da tsaro abubuwan da suka dara can baya game da ɓaci kwati da sauransu wannan duk ma kai haka zan babu amfani saboda an canza yanayin zabe
Ita ma jihar Imo daya daga cikin jihohin da 'yan kungiyar Biafra ke addabar jama'a kan tashe-tashen hankula da ma shelar cewar mabiyansu na kungiyar IPOP su kawar cewa zaben da za a gudanar ranar Asabar da su ci giladanci shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo kuma ya shaida irin shirye-shiryen da suka yi yace
don a samu kwanciyar hankali da kuma yin zaɓe cikin nasara kuma kowa ya fito ba abin da zai same shi sai muka tsara da wani abu guda ɗaya sai muka buɗe ofishin tarayya na wato gudanar da ayyuka yau da gobe wato operations a nan yadda kusa da 'yan sanda wanda ya haɗa da 'yan sanda da 'yan sandan jiki da sojoji da civil defense kowa yana nan sannan kuma mun buɗe layuka guda uku na gulo da MTN da kuma Airtel.
Wasu 'yan yankin Niger Delta sun ce sun shirya gudanar da zaben gama abin da suke cewa
My name is Mr. Ralph Namde Akajuma. We are very set to vote by tomorrow. Our area, Obebema, Mboni Lokugome.
Yana cewa ne sunana Musa Rab Akajinwa na shirya tsaf domin gudanar da zaben ranar Asabar na shugaban kasa da na 'yan majalisa musamman a karamar hukuma ta Andoni da ke jihar Rivers kuma yana tabbatar da za a gudanar da wannan zabe ba tare da tashin hankali ba ita kuwa wannan tace
Isaac Ibiatela I'm set and my opinion is that God will bring the good president that will lead us
Yana cewa ne sunana Isaac Abilate lalle na shirya zuwa rumfar zabe domin zaben wanda ke so kuma muna fatar mabuwayi ya zaba muna shugaba na gari da zai ja mu tsawon shekaru 4 kuma ya gudanar da ayyukan raya kasa a yankin mu na Niger Delta Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
to a gaida Abubakar Lamido to ga dukkanin alamu mun samu wakilin mu a jihar Katsina Sani Malumfashi yana kan hanyarsa ta zuwa daura koko dai wani hali ake ciki kuma ina kake Malam Sani yanzu haka
Malam Ibrahim wato yanzu duk mutane sun riga sun fara tafiya wuraren da suke yanzu ma tsayuwa na zaka ji wasu masu wuciya da kayan aiki ne na wanda sai da aka gama da nan nesa ne aka ba su sannan kuma mutane duk sun fara firfitowa kuma da ne ta fuskar matakan tsaro an yi ingantaccen shiri kamar yadda na zanta da shi kwamishina jiya wanda ya kara karfafa wa mutane kwarin gwiwa na cewa su fito kana iya jin shi ma yanzu
a kashin gaskiya
kana ji na ko
eh ware kwa kusan kamar eh ina jin shi ina jin ma mun to wannan labarin
ga waɗannan din duk mutane da sun riga sun mutu kuma da masoro suna diba masu ababen hawa idan zaka zo ka wuce tabbatar sai ma'aikaci ne kawai zai iya wucewa haka nan da mota kuma bayan wannan ana bibbi kayan mutane wato cikin boot da sauransu kuma wajen masu aiki da yawan su da yake a wurin suka kwana sun riga sun kai wuraren da ya kamata su fara aikin su kuma jira suke kawai a tashoshin nan da akwai ma tashin madana wuce wannan su har ma sun bude kayan su
a katsina kenan ko daura
a hanyar daura ma kenan cikin katsina ma dama dukan rarraba musu kayan da yake tun jiya a wurin wato kowa sun je collection center ne inda aka tara kayayyakin nan suka kwana an ba su tabarmi kuma akwai generator da aka sanya a waɗannan wurare suka kwana yadda da tashin su kamar yadda shi commissioner zaɓe a zarewa yake ya faɗa mana kuma
to malam sani ya batun azamar jama'a da kuma tsaro
yawa musamman ma lura da cewa an sami matsalar dage zaben a wancan mako mutane sun fito cikin shauki suna zuwa rumfunan zabe
eh mutane sun fito kan dan hankali kwance musamman ma yadda jawaban da shi commissioner yan sanda ya kai da kuma su kansu yan jami'in guda biyu kowanne suna cewa komai kowa ya kwantar da hankalin shi a fito gwamnati ta dauki kyakkyawan matakan tsaro na kula da lafiyar ku da dukiyoyin ku haka suke ta faɗi suna suka sa mutane suka je sako suna faɗi har mata ma sun shiga gidajen mata aure suna gaya musu cewa ku kowa ya fito sun fito kuma kan masu bayanan abinda zai iya hana hannunsu kun ma an je dangane abu kamar sa lalle da suman shafa da an masa wannan bayani saboda haka ko hankali kwanci
to malam saniya zaka gaya mana irin fitowar yanayin fitowar matasa da mata da manya kuma
matasa da yawan su dama sun riga sun fita inda kaje yanzu haka ne matashi nan yanzu ka ga shi nan duka babur kuma na tabbatar zai ci wurin da zai je kada Qur'an sama mata ma kuma dama ka san a Najeriya ma har mata shi yasa ake bi gida-gida su suka fitowa kuma dattawa da yake wannan karan yanda abin da zai manto duka ƴan arewa ne guda biyu kuma kowa yana ji ya kanshi wannan shi ke kan kujera da sauransu sannan kuma nan inda nake jihar Katsina nan ne jihar da ya fito musamman kuma nan wajen daura so duk mata sun fito tsaffi duk suna nan zai hanya suna jira da kuma inda suke je kura suna jira su fita cewa an aje kaya ta shiga layi sannan a fara tantance su kuma kada kura'an su dan abin ma wannan karan sai ya fi tsamari musamman sauci da aka katse aka ce an tage wancan abin sai ya kara wa mutane wani ƙaimi ne na cewa to wannan fa ga ra'ayi ba su ne ba sabo kowa ya fito kuma a masallacin juma'a musamman kamar jiya duk masallacin juma'a din nan kafin wannan lokacin ma ana ta bayani almajirai da limamai kuma a wajen huduba na sallar juma'a duk an ce musu kowa sai ya fito kada ka ce ba za ka fito ba dan kana da idan ba ruwanka ai duka mutane ko ma wane ne zai shiga a suka ce ka je ka tabbatar domin duk inda ka samu abu guda biyu kalmar cikin malamai suke faɗi kenan sai ka samu ɗaya ka ɗaya duk yanda aka yi ko sun zo kun nan da yake a wasu abubuwa sai ka samu ɗaya ya yi
to malam mun gode
sai mutane suka ce
malam sani malam fashi
abubuwan da ya kamata
to muna godiya kwarai da gaske malam sani malam fashi kenan wakilinmu da ke jihar Katsina to Ibrahim kamar yadda ya fara tabuwa tambayar da shi babu lema dangane da batun matasa da ka tambaye shi ko sun fito wannan zabe a wannan karon akwai da dama daga cikin matasan nan wanda sai yanzu kai shekaru 18 ko kuma a ɗan bayan nan kafin a zaben 2015 ba su kai ba amma yanzu sun kai kuma shi ne karon farko da za su kada ƙuri'a ga Zainab Babaji sai aiko mana rahoto daga Jos kan yadda suke ji da wannan zabe
wasu 'yan Najeriya da a karon farko za su kada ƙuri'a a zabe da za a gudanar a ƙasar sun bayyana farin cikinsu da damar da suka samu na sauke haƙƙinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa. Waɗanda na zanta da su sun bayyana mun cewa zarafi ne da za su samu su zaɓi waɗanda suka kwanta musu a rai don samun ingantaccen rayuwa wa duk 'yan Najeriya. A cewar Asiya Adamu duk da 'yan matsaloli da ta fuskanta wajen karɓan katin zaɓe, tana cike da farin cikin kaɗa ƙuri'arta karo na farko a rayuwarta.
Gaskiya ina jin daɗi, ina farin ciki a matsayina wanda ta fara yin zaɓe a karo na farko. Zaɓi ra'ayina, zaɓi wanda nake so a matsayin shugaban ƙasa da sauran waɗanda ake so a zaɓa.
Shima Abdulbasit Umar yace shekarunsa 20 yanzu kuma wannan karo ne na farko da zai yi zaɓe.
Wannan ne karo na farko da na mallaki katin zaɓe na kuma na yi shiri. Bana zan kada kuriyata.
To ya kake ji a ranka tunda zaka kada kuri'anka?
Eh to na matukar farin ciki saboda wannan ne karo na farko da zan kada kuriyata in kwaci yanci na.
Maryam Sa'idu kuwa cewa ta yi ci gaba da aka samu a fannoni da dama na rayuwa ya bata sha'awar gudanar da zabe a wannan karo.
Gaskiya ina jin daɗi kuma ina farin ciki kuma ina alfahari da kaina.
Wato kina ganin kaman dama ce da zaki zabe wanda kike so?
Eh to gaskiya wannan dama ne ma babbai ma zan ce saboda a ce ka zabi mutum kuma mutumin da ka zaba indai mutumin kirci ne to shine za a ce eh ka samu wani dama da opportunity hakan.
A bangare guda kuwa Simi Chalom wacce ta yi fatar yin zabe a karo na farko tace hakarta bata cimma ruwa ba saboda bata samu katin zabe ba.
Mun da katin zabe. Naje in karba kati din aka ce mu wai ai sunana ba register na shi a INEC office ba. To na daga tafiya dai naje son biyu so uku naje still ban samu ba.
To da baki samu ba yanzu ba za ki zabe ba kenan.
An ce wai mutane da ba su da PVC ba za su yi zabe ba. So dole ne ba zan yi zabe ba. Yawancin mata su angonmu gaskiya ba su samu katin ba. Sai tsofaffin mutane da sun san ba za su iya siya layi ba su suka samu katin su.
To yanzu yayi kenan gashi za a gudanar da zabe ke kuma ba za ki ba.
To abin kenan.
To amma yayi kike ji a ranki kina jin daɗi?
Gaskiya ba ni jin daɗi domin gaskiya abin batan rai ne.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan zaben da za a gudanar a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To kamar yadda kuka ji a farkon wannan rahoton,
a farkon shirin namu da muka bude tashar wa'i inda aka yi batun wato wasu jihohi da idan dan takara ya samu ya lashe su ya kalato wasu kuma da
jihohin ba
akwai yiwuwar
ya lashe wannan zaben ba
wannan zabe. To dangane da kai kuma ni ne tattauna da wato Dr. Usman Muhammad inda na mai tambayar waɗannan jihohi ne waɗannan kaman kasan abu ne wanda an saba ganin shi a nan kaman siyasar Amurka a ce ana kiran shi swing states
din da wasu jihohi kamar guda takwas ne muhimmai ko
yawa
da ake cewa an kacce to
haka ne. To gari abin da Dr. Usman ke cewa.
To Amin Lalo wannan al'amari sai Allah amma ga dukkan tsididdiga da aka samu jihohin da za su nemi wato neman zaɓe wayannan jam'iyya wanda babu shakka an suka samu galaba a jihohin kaman sun samu galaba ne a zaben kwarai ainihin sai dai su kalato wasu jihohi haka wanda ba za a rasa ba kuma jihohin nan su ne wato Kano bari mu fara da Kano tukuna. Kano tana da jimillan ƙuri'u miliyan 5 da 457,747. Wannan kiyashi ne daga INEC wanda ta ba mu shi sanda muke neman ididdigan wato mai jiha-jiha yadda suka yi. Kaduna tana da 3,932,492. Lagos tana da 6,500,271. To kaga wannan jimillan jihohi idan jam'iyyar da ta samu galaba akan wannan ta samu koda 3,000,000 ko akan a Kaduna ta samu 2,000,000 ko 3,000 a Kano ko ta samu 5,000,000 din yanda aka yi alƙawari ga wata jam'iyya ko kuma ita wancan jam'iyya ta samu galaban wannan 5,000,000 ko kuma ta ci 3,000,000. Lagos 6,000,000 ne. To duk wacce ta samu rinjaye a nan lallai babu shakka ta kama hanyar neman lashe zabe.
To shin yawan taron jama'a a lokutan yakin neman zabe yakan yi tasiri kan sakamakon zabe? Wato adadin mutane shi ke nuna cewa ga ɗan takarar da zai ci nasara?
a gani na ni da nake bin dubbidan campaign da yanda ɗan takarar nan suka fice su samu karba ai in nace maka ya kada hanjin APC ya kada su duk da haka amma fa ka sani ba wannan taron ne akan koyi hayan su ko a gangami daga wasu jihohi a bibiya su kudaden mota su je domin su ba da tsoro su tauna kasa domin domin ayatul tsoro to saboda haka ba wai taron yuyuyu bane a'a wanda suke da PVC suka rajista a cikin irin wannan taro kuma shine kuma wani nazari daban
idan muka dauki tsarin mulkin karba karba da ake yi wasu na hangen Atiku ya dauki Peter Obi ne da nufin idan ya kammala wa'adin sa sai mikawa al'umar yankin Ibo shi kuma shugaba Buhari yana tafiya ne da Oshibanjo da nufin mikawa Yarbawa idan ya kammala kuma ga dukan alamu dukkanin bangarorin biyu sun nuna kudayin hakan wato tsakanin su Ibo din kenan da Yarbawa a iya cewa kenan har an fara fafutukar wanda zai karbi mulki tsakanin waɗannan kabilu biyu
ko madalla ni na ji dadin wannan tambaya tambayar nan yana da nasaba ga cin zabe da kowane jam'iyya za ta yi na ɗaya ke na biyu sai mu ɗauki jam'iyyar ɗaya bayan ɗaya idan APC ne ta ci babu shakka a cikin bayanai wanda shi makaddafin shugaban ƙasa mataimakinsa Usman Dogaro ya yi ma ƙasar Yarbawa ce su fito da kansu da kwarkwatansu su zaɓi APC da Buhari ya gaya musu ya ce musu domin a wannan zaɓe na gaba na 2023 babu shakka su za su samu galaban neman su takara kuma za a tsayar da su domin su sami shugaban ƙasa wannan magana ya faɗa ƙarara saboda haka ba wai magana ce na yan jita-jita ba to in ka duba yanda su suka fito da kuma rawan da wannan yake takawa Tinubu yake takawa babu shakka in ka haɗa Lagos Ogun Osun Ondo Oyo Ekiti yanda na ga baka kididdiga na gaya maka miliyan 16 ne da 282 idan za su ba da kaman miliyan 10 ai ko sun yi rawan gani daga can to idan ko suka yi babu shakka muna kallon rawan da suka taka tun daga farkon zaɓe har zuwa ƙarshen ta har su ba APC galaba za mu gani in Allah ya ba mu yawan rai cewa shi ne za su fito su nemi takara to wannan kenan idan ka koma kuma a ƙasan wato bangaren South East babu shakka South East dole ne su nemi wannan saboda an ɗauko ɗansu an bada sun za su tashi su ƙaimin a zaɓe shi amma ba su da haɗin kan da su ƙasashen Yarbawa suke wanda na daka bayani yanzu
su ɓangaren Ibo
kenan su South East ba kansu a rarrabe suke saboda haka wannan rarrabuwan kan shi zai fice su idan ba su tsaya tsaye ba irin daka a wannan sun nuna inda su
to Dr. Usman Muhammad kenan a hirarsa da abokin aikinmu Mahmud Lalo to yan Najeriya mazauna Amurka ma su ma dai ba a bisa a baya ba wajen bayyana tsokacin su game da zaben na Najeriya ga dai kaɗan daga ciki
muna dai roƙon Allah a gama wannan zaben nan lafiya wanda Allah kuma yake ganin zai ba mu ci gaba shi zaba wanda kuma ba samu sun nasara ba a yakuri kawai ba shi goyon baya a gama wannan a samu ci gaba dai kada a samu wani damuwa don koma menene dai a kowane lokaci da aka yi siyasa ko kuma wani contest dai akwai wanda za su samu nasara wanda kuma ba za su samu nasara ba saboda haka shi kowa ya samu din ba da kanshi kadai zai samu ya ce zai iya ci gaba da kasan ba in ba dai ya samu goyon bayan jama'a ba
to da farko sunana Turat Garba na addu'ar wannan zaɓe Allah ya sa yi
to Muhammad Hafiz Babbal kada mu cinye maka lokacin gaba ɗaya mun bari kaɗan tuso mana kaɗan daga cikin abubuwan da muka ji a farkon shirin
to Muhammad ga kanan labarin shugaban Najeriya ya ce rumfunan zaɓe za su kasance da cikakken tsaro a yau dinnan Asabar lokacin da za a kada ƙuri'a a babban zaben ƙasar bayan ɗage shi da aka yi da mako guda a wani jawabi da yayi wa kasar ta gidan talabijin jiya Juma'a. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce ya tura jami'an tsaro a ko'ina a fadin kasar.
To masu aro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi yanzu, sai kuma can an jima da rana za ku ja bukun aikin da wani sabon shirin inda za mu ka fada da shirin har zuwa sa'a guda domin mu kawo muku abin da kike wakana dangane da zaben Najeriya. Yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Garba, Muhammad Hafiz Baballe, Chubahir Yodine da Calvin, jama'a muke cewa assalamu alaikum.